Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Biyu Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Talata 10 ga watan Afrilun shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi kuke sauraro. Wato karfe kuke nan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani daga kausan lafazi jiya Litinin akan samaman da hukumar binciken Amurka ta FBI ta kai wa ofishin lauyansa Michael Cohen. A yau Talata ake sa ran mai kamfanin sada zumuncin Facebook Mark Zuckerberg zai bayyana gaban wasu 'yan majalisar dattawan Amurka. A wani lamari na daban kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce tayu bayan abin da ya faru a Siriya, wato harin gubar da aka kai, gwamnatinsa ta bayyana shawarar da ta yanke akan yadda za ta maida martani.
To shin wani irin tasiri za a gani a fagen siyasar Najeriya bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya bayyana shirinsa na neman wa'adi na biyu?
A gaskiya maganar da cewa zai fito wannan ya nuna an fara kada gangar siyasa, ko da yake hukumar zaɓe ta ba da iya wa'adin cewa ga lokacin da za a fara.
To yayin da ranar da INEC ta ware domin gudanar da shirin kiranye da za a yi akan sanata Dino Mela yake ci gaba da karatowa, mazauna yankin da yake wakilta na ci gaba da tsokaci.
Wa zai je ya tsaya layi cewa zai je ya zaɓe a cire Dino?
Ina jiran da kwanaki mutane da suka fito suka je su yi layi kuma suka sa sunan sa.
To muna tafa da ƙarin bayani kan waɗannan rahotanni da kuma wani rahoto kan tunawa da wani ɗalibi da aka yi a jamhuriyar Nijar wanda ya rasu a wata zanga-zangar ɗalibai a bara. Muhammad Lalo ke jagorantar wannan shiri tare da Maryam Dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani da kakkausan lafazi jiya Litinin akan samaman da hukumar binciken Amurka ta FBI ta kai wa ofishin lauyansa Michael Cohen. Yana mai kiran wannan matakin abun kunya kuma wani sabon salon rashin kyautatawa. Hukumar ta FBI ta samu sammacin binciken ofishi da kuma otel ɗin da Cohen yake zama don kwace wasu takardun kuɗi da kuma wasu takardun bayanai, ciki har da waɗanda suka danganci biyan kuɗi $130,000 na rufar baki da Cohen ya ba wata 'yar wasan fina-finan batsa mai suna Stormy Daniels. Masu masaniya a kan batun sun faɗa wa jaridar Washington Post da New York Times cewa ana binciken Cohen a kan yiwuwar wata badaƙalar kuɗaɗen banki. Babban lauyan Cohen, Stephen Ryan, ya faɗi cewa binciken na zaman wani ɓangaren buƙatar da mai bincike na musamman Robert Mueller ya gabatar. Mueller dai yana ya kwashe shekara ɗaya yana binciken yiwuwar katsalandan Rasha a zaɓen shugaban ƙasa na Amurka da aka yi a shekarar 2016. Da kuma yiwuwa alaƙar waɗansu da suka yi wa Trump yaƙin neman zaɓe da rashar kanta. A yau Talata ne ake sa ran mai kamfanin sada zumuncin Facebook Mark Zuckerberg zai bayyana gaban wasu 'yan majalisar dattawan Amurka bayan da ya ba da haƙuri akan yadda kamfaninsa ya yi amfani da bayanan miliyoyin mutane ma'abota shafin. Ana sa ran zai bayyana gaban kwamitin shari'a da na cinikayya na majalisar dattawa. Gobe Laraba kuma idan Allah ya kai mu zai je gaban 'yan majalisar dokoki. Shugaban kwamitin shari'a Chuck Grassley ya ce ya kamata masu amfani da shafin su san ta yadda aka samu bayanansu da kuma yadda aka yi amfani da su. Ya kuma ce yana so ya ji daga Zuckerberg yadda kamfanin zai bambance tsakanin kare bayanan jama'a da kuma samun canje-canje a fannin. Zuckerberg ya gana da 'yan majalisar dokoki a sirrance jiya Litinin a birnin Washington, ya kuma fidda wani rubutaccen bayani yana cewa kamata ya yi kamfanin sadarwar ya yi iya ƙoƙarinsa wajen kare kansa da kuma bayanan masu amfani da shafin Facebook ta yadda ba za a iya yin amfani da bayanansu ba bisa ƙa'ida ba. A bayanansa, Zuckerberg ya ce kamfanin Facebook ya fara sanar da mutane miliyan 87 da kamfanin sarrafa bayanan Cambridge Analytica ya yi amfani da bayanansa ba tare da sanansa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta yiwu bayan abin da ya faru a Syria. Gwamnatinsa ta bayyana shawarar da ta yanke akan yadda za ta mai da martani game da abin da ake kyautata zaton harin gubani da aka kai a wajen Damascus babban birnin kasar. Za a ɗau fansa kuma fansa mai tsanani a cewa Trump bayan ganawarsa da manyan jami'an sojan kasar jiya Litinin da Maraice. Ya jaddada abin da ya kira ikon da Amurka ke da shi na dakatar da zalunci kamar na harin da aka kai ranar Asabar a gabashin garin Guta wanda 'yan tawaye suka mamaye, harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 40. Trump ya ce muna da hanyoyi da yawa da za mu mai da martani. Yin amfani da ƙarfin soja, a cewar Trump, ba tare da ya yi ƙarin bayani ba. A shekarar da ta gabata, Trump ya ba da umarnin a kai hare-hare ta sama a kan wani sansanin jiragen sama na Syria, inda aka taɓa ƙaddamar da wani harin guba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A lokacin wani babban taro na shugabannin ƙasashe da 'yan kasuwa da kuma masana na nahiyar Asiya da ma wasu nahiyoyin da ake kira Boa Forum, shugaban ƙasar China Xi Jinping bai ambaci shugaban Amurka Donald Trump gaba gaɗi ba a kan rikicin cinikayyar da ke ci gaba da zafafa tsakanin ƙasar da Amurka. To amma ƙudurorin da shi ya ɗauka na yin garan bawul a fannin tattalin arziki na da nasaba sosai da takaddama cinikayya da kuma barazanar da shugaba Trump ya yi ta sanya haraji mai yawa akan kayayyakin China da ake shigowa da su Amurka. A jawabin da ya yi, shi ya ambaci budewa har sau 42. Ɗaya daga cikin batutuwa mafi muhimmanci a jawabin nasa shine cewa kofofin kasuwancin China na buɗe. A cewar wani mai fashin baki, bayanin wani yunkuri ne na jaddada mahimmanci wato bambancin da ke tsakanin salon China da Amurka. An sallami Julius Kripal daga asibiti bayan da aka kai masa harin guba ita da mahaifinta a watan da ya gabata a Birtaniya. An tarar da Yulia da mahaifinta Sergei, wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha, zaune a kan benci a Some a cikin mawuyacin hali kuma ranar 4 ga watan Maris a birnin Salisbury da ke kudancin Birtaniya. Sun kasance a cikin mawuyacin hali na tsawon makonni har sai da suka fara samun sauki sosai. Gwamnatin Birtaniya ta yi zargin cewa jami'an Rasha ne suka sanya musu wata guba da ke illata jijiyar ɗan Adam, amma Rasha ta musanta zargin cewa tana da hannu a harin. Shugabar asibitin gundumar Salisbury, Kristen Blanchard, bata faɗi lokacin da aka sallami Yulia ba, amma wasu majiyoyi sun ce jiya Litinin aka sallame ta daga asibitin. A halin yanzu dai ba a san inda Yulia take zama ba.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, masana a fannin siyasa na ci gaba da tsokaci kan sanarwar da shugaba Buhari ya ta cewa zai nemi wa'adi na biyu a zaben da za a yi a bara. Wakilin Hassan Maina Kaina ya tambayi Farfesa Kamilu Sani Fage, ƙwararre a fannin kimiyyar siyasa, kowane irin tasiri wannan sanarwar ta Buhari za ta yi a fagen siyasar Najeriya?
A gaskiya maganar da cewa zai fito, wannan ya nuna an fara kaɗa gangar siyasa. Ko da yake hukumar zaɓe ta ba da iya wa'adin cewa ga lokacin da za a fara, amma batun da shi shugaban ƙasa yi zai motsa wasu jam'iyyu suna su ta kokari. Sannan banda wannan kuma, wannan zai ba da dama ga mutane a fara tofa albarkacin baki a kan cancanta ko rashin cancantarsa.
Profesa Kamilu, in muka duba yadda a baya da kuma 'yan kwanakin nan tsoffin shugabannin ƙasa General Ibrahim Babangida da kuma Lieutenant General Olusegun Obasanjo suke kamar hannun kan mai sanda ga shugaba Buhari na nuna rashin dacewar shi gwada yin takara ɗin nan, duk da cewa ya aina takaran. Me wannan yake nufi a tsarin sha'anin siyasar ƙasar?
ya nuna cewa bai kula da abin da suke faɗa ba, kuma da alama ma ya nuna cewa ya ƙara mai ƙarfi da kan cewa bai tsaya zai yi takara.
To Professor, a ƙarshe idan muka duba yadda aka samu bambancin ra'ayi tsakanin waɗanda suke ganin cancanta ko rikin cancantar zaki yin takara a karo na biyu na shugaba Muhammadu Buhari, kai ya kake hasashen yadda al'amarin zai kasance?
Dukkan al'amarin dai zai yi ɗan wahala, amma dai idan za a auna da abubuwan da suke faruwa ina ga zai samu karɓuwa ga mutane, ko da yake yawan ƙuri'unsa za su ragu ba za a samu kamar na baya ba, amma dai akwai abubuwa na siyasa wanda suka nuna zai yi jagorancin sauran ciki. Na farko dai har yanzu isu babu wani ɗan takara wasu jam'iyya da suke da wani ɗan takara wanda za a ce zai iya buka da shi gaba Buhari. Na biyu, wannan abin da ake magana duk bai rage wata goma ba a fara yi, don haka ko da wasu jam'iyyun sun haɗa kansu sun yi to da wuya su iya tsinke a lokacin gida da wuya kuma iya zagayawa ƙasa har su samu karɓuwa.
Profesa Kamilu Usani Fage kenan, ƙwararre a fannin kimiyyar siyasa a Najeriya. To yanzu dai muna kan batun siyasar ne, inda yayin da ranar da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ware domin gudanar da shirin kiranye da za a yi a kan Sanata Dino Melaye ke ci gaba da ƙaratowa, mazauna yankin da yake wakilta na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta. Hukumar ta INEC ta saka ranar 28 ga watan nan na Afrilu a matsayin ranar da za a tantance ƙuri'un mazaɓar, wato ta kogi ta yamma. Sannan ta saka ranar 5 ga watan Mayu a matsayin ranar da za a gudanar da zaben kiranyen, kamar yadda jaridun Najeriya suka wallafa. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
A yayin da hukumar zaben Najeriya ta sanya ranar 28 ga wannan wata na Afrilu domin gudanar da aikin yin kiranye ga ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar yammacin jihar Kogi, ra'ayoyin mutanen jihar Kogin ya rabu biyu. Dama dai wasu daga cikin al'ummomin yammacin jihar Kogin ne suka kai ma hukumar zaben Najeriya buƙatar ganin maido da Sanata Dino Melayen saboda dalilansu na rashin gamsuwa da wakilcin da yake yi masu a majalisar dattawan. Amma a nashi gefen, Sanata Dino Melayen ya ce gwamnatin jihar Kogin ce ta kitsa maido shi gidan. Malam Bashir Muhammad da ke zaune a birnin Lakwaja ya ce maida Dino Melayen gida zai yi wahala ganin yadda yake ƙara samun magoya baya a halin yanzu.
Maganar kiranye saboda Allah Malam Nasiru Bazari, wa zai je ya tsaya a layi cewa zai yi zaɓe a cire Dino?
Amma to waɗannan sunayen da aka sanya ba aka ce ƴan mazaɓar shi ne?
Mutane da yawa suna jira sai ranar ya zo su je su ga ko sunansu na shi, saboda suna wasu na cewa gaskiya sunansu da aka sa su ba san lokacin da aka sa sunansu ba.
To amma shi kawo a nashi gefen, Bala na yashi Lakwaja ya ce tabbas akwai yiwuwar maida Dino Melayen gida tunda mutanen shi ne suka buƙaci hakan, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Amma wanda suka fito suka rubuta sunan za su san su, ba mu za jira ita ana lokacin da za su tabbatar da wanda suka sanu sun na koki ne ba na koki ba za shi na ina garin da kuma kana da mutanen da suka fito suka je kai lai mu suka sa shi na sai ina nan kuma na je na zo za da gari na gani.
Sanata Dino Melayen dai ya ce yana da yakinin cewa sai ya kammala wa'adinsa na shekaru hudu zai koma gida, kamar yadda ya shedawa muryar Amurka a 'yan kwanakin da suka gabata.
Wannan maganar dawowa dai ne insha Allah dawowa gida, amma zan koma gida sai ranar 20 ga watan Mayu shekara 2019 koma gida babu labarin ta. Mutane na suna so na, kuma ni ƴan Kogi gaba ɗaya suna so na, kuma ba su suka yi wannan abin ba, gwamnati ne ya tsaya ya ba da kuɗi aka zo na wuri ɗaya aka yi dangula, ko saboda aka ni kuma maganar nan gaba ɗaya na riga na kai ta Supreme Court, saboda aka maganar tana kotu ba zan son yi magana akai ba, amma muna Supreme Court yanzu.
To amma gwamnatin jihar Kogin ta ce ba ta da hannu a batun maida Sanata Dino Melayen gida, kamar yadda mai baiwa gwamnan jihar Kogin shawara akan harkokin ƙananan hukumomi da masarautu Abdulmalik Suleiman ya ce damun ta wayar salula.
Kuna yin wani kuskure a yi nan tiya na recall din na ba gwamnati ya ce ta ciki
sunayen da aka sanya a takarda aka
kai ma hukumar zabe cewa ɗan maza ba su ce kaman ana ganin kaman ku
ne suka ce ai ba sun aka tara mutane suka fito da katin zabe suka buɗe register wanda ya yarda da jinin malayi ya dawo a kowane kuliyi ne suka fito suka yi tsayi.
A yanzu dai lokaci ne zai bayyana yadda wannan dambarwar siyasar jihar Kogi za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar yau 10 ga watan Afrilu shekara guda kenan da rasuwar wani ɗalibin da ake zargi jami'an tsaro sun harba da hayaki mai sakwalla a lokacin da suke kokarin kwantar da tarzoma a jami'ar Abdulmumini a bara. A yau ɗaliban sun kai ziyara wata kotu domin ganin an ba musu kadi. A wajen ziyarar ɗaliban sun sake jaddada aniyar ci gaba da jajircewa dangane an hukunta waɗanda suka aikata wannan kisa, kamar yadda za ku ji a rahoton Suleimani Barma daga Yamai.
A albarkacin zagayowar wannan rana ta 10 ga watan Afrilu, makarantu sun kasance rufe domin nuna juyayi akan rasuwar ɗalibin da ake kira Mala Bagale, wanda ya haɗu da ajalinsa a farfajiyar jami'ar Yamai a bara, yayin da shugabannin ƙungiyar ɗalibai ta USN suka hallara kotun Yamai domin jin halin da ake ciki game da ƙarar da suka shigar a watan Satumban 2017 a ƙoƙarinsu na neman haske. Sai dai da alama ana nan gidan jiya, inji Muhammad Idar, sakatare jiran na ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN.
Yau mun zo mu ga procureur, mu nuna ma al'umma kuma da bamu yarda ba, mu sai an yi shari'a mun san su waye suka kashe wannan dan makarantar wannan abokin namu. To procureur baya nan, mataimakin shi ma baya nan, amma mun doki rendezvous ranar Juma'a da sai zamu dawowa mu zazaha wannan karar dan mutumma wannan gurin namu wanda zai sa a bar kashi dalibai.
Mutuwar 'yan makaranta a wurin zanga-zangar nuna buƙatar samun kyakkyawan yanayin rayuwa da na karatu ba bakon abu bane a nan Niger. Sabili kenan da Muhammad Sidi, wani mai rajin kare haƙƙin matasa, ke nuna damuwa akan faruwar irin wannan al'amari a ƙasar demokradiya.
Ku gari ba sati wanda ya wuce jami'a ta cika da jami'an tsaro, abu ne wanda ke bamu tsoro mu, abu ne nake nuna mana ke gwamnatocin da suka wuce har ma wannan gwamnati kenan suna ci gaba da kama kariya da kuma kashe dalibai. Yau duniya an ci gaba, bai kamata a ce yau in za a ta wajen kwantar da tarzoma sai a zo ana kashe mutane.
A washegarin mutuwar ɗalibi Mala Bagale, mahaifan mamacin sun ziyarci fadar shugaban ƙasa wanne ya jajanta musu akan wannan rashi. Abinda Asmanu Muhammadu, mashawarci a fadar shugaban ƙasar Nijar, ke cewa alama ce da ke nuna kyakkyawar aniyar gwamnatin ƙasar wajen neman haske akan abinda ya wakana.
Shugaban ƙasa da kanshi ai ya gana da waɗannan yara, kuma Prime Minister ya gana da su, kuma sun yi tattaunawa da shi. Sa komiti ya aiki, sai an yi bincike a san wane ne. Yi wannan a san wane ne shine aikin. Saboda inda ka tara gendarme 200 ko 300, to wane ne zaka ci wannan aiki? Tunda ba wani amfaranta da akwai ba za a aza hannu a gane wane na yi wannan abun. Kuma haraka ce da aka yi cikin hito na hito. Sai dai mu ci Allah ya kiyaye, Allah sa a gane wanda ya wannan abun in ya so shari'a ta aikin ta.
Wasu bayanai da aka bayar jim kadan bayan ganawarsu da shugaban kasa na cewa iyayen marigayin sun rungumi kaddara a wani abin da aka kira yunkurin kashe wutar rikicin da ta biyo bayan wannan kisan gilla. Sai dai jami'an fafutuka irin su Salisu Amadu na Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne na cewa maganar Mala Bagale wani al'amari ne da ya shafi 'yan kasar Nijar gaba daya.
Shin wai yaro ɗalibi ne ko ba ɗalibi bane ba? Ba magana ba ce ba ake wai don saboda su uwaye sun yahe shi kina abiya ruwa tasha. A'a, magana ce ake na da ta yadda kungiyoyi irin wannan in abu ya taba su kenan kullun akwai kuka da suke yi tanku ba a shari'a ba.
A rahoton da ya bayar a watan Agustan da ya gabata, wani kwamitin bincike da aka kafa a ƙarƙashin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH, wanda kuma ya kumshi bangarori da dama, ya tabbatar da cewa tiyar gas ce ta daki wannan ɗalibi a ƙoshinsa a maimakon buga kansa da dutse da hukumomin Nijar suka bayyana a washegarin faruwar wannan al'amari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tun zagogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 19 kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. A karan farko ga Safinatu da shirin noma.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku a cikin shirin namu na noma tushen arziki, wanda yanzu ni Safinatu Sada Sodangi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan dinga gabatar muku.
a cikin shirin namu za mu duba yadda wani manomi ya rungumi noman zamani a ƙaramar hukumar dutsen mata jihar Katsina, wato Alhaji Magaji Abu, kamar yadda za ku ji a tattaunawarsu da wakilin murya Amurka Zahraddin Sani Funtuwa.
Suna Alhaji Magaji Abu Bizumma.
To kana ɗaya daga cikin matasa a jihar Katsina waɗanda suke harkokin gudanar da ayyukan noma. Me ya baka sha'awa har kake yin wannan aikin noma?
Abin da ba sha'awa kan harkan noma. A yayin da na gama karatu na jami'a, to sai na shiga hudukan gida ta gwamnati haka. Sai aiki ka gina ka ƙara gaba. To sai zan tuma zo mun yi aiki zuwa ba ka ba maka biyan kuɗi ba wata 6 shekara guda. Da kuma kuka nemi aikin ma ba aiki. To sai muka shawara ya kamata mutum nemi abin da sana'a da zai. To sai sarki na Alhaji Abu Gidado yake ban shawara yake zo Malam Magaji nake ganin ka baka san zanen office baka je wurin office din wani. Me zai hana ka zo ka fara noma? Misali sai ka ce zaka samu kamar din shekara ka targetin 1 million fruit. A tannara fa hannu. To zaka samu miliyan 10. Da yaga mana haka sai ne kuma na fara shawara. Ai to wannan kowa karamar abin nan bace ba. Kullun din ina tsayani sai na zo na sai gona a ba wallahi 15 hectares.
Wato girman gona ka kai hectare 15.
A yadda a wajen 28 ce gonata.
To a nan dutsen ma koko a Katsina?
A nan dutsen ma take nan ba dole. Na zo shi gona hectare 15. Bayan watanni uku mun ji gonar yana tsoron wajen hectare 13 kuma ƙarfi da ban ita. Sai ji to tunda ya ban shawara in targetin 1 million fruit a kan nara. To ba zan targetin ni kuma 1 million fruit a 14 naira fa anu. Sai na shawara sai na zo na samu na zagaye gona gaba ɗaya da wani. Dan zagaye sai na zo na fara da shi. To mangoro, gwanda, gwaba, sweet apple, abubuwa da dama dai da kuma energy. Ina da shi zaka dubu 20 wannan gona kuma sannan kowanne shi da mai drip system kowanne da shi daya akwai abin da ke bashi ruwa daga nan ana nan kuma sun yi shawara ai bari zuwan ka greenhouse so noman zamani dan ya samu greenhouse kamar tsara garshi ba na zuba so noman tomatar kukumba da bell peppers irin yellow pepper da orange pepper da sauran su
irin da zamani haka
din zamani to kuma cikin kunci Allah ya ramu nasara da abin da muka yi mun samu jajjabawa abin da muke bukata sannan kuma na sa kifi shi ma na sa fish man kaman ina na sa kifi kaman 10,000 a cikin wannan gona sannan kuma kuɗin da muka ware inda muka ware muke noma na damina kaman masara dawa wake da gyaɗa
kenan masara ma tana yi a wannan yankin za ka ga wasu kamar ba ta yi
abin da yake faruwa masara taki take bukata to kuma Allah ya taimake mun ina da shanu a gona ta ga taki nan zai zo man da sauki
a irin noman shanu ma duk kana yi a cikin
ina da shanu saboda ina son fara milkin na madara to kuma ina da presence ina da namu ina da bakwalo na irin adamawa dan gano su ne da ake cewa milkers ai
to Alhaji Magaji shi wannan harkokin noma naka ko zaka iya faɗi ma mai sauraro irin abin da ya bambanta sauran irin nomanka da na sauran manoma ƴan uwanka musamman matasa
to akwai abubuwa da dama kaga yanzu sauran manoma abin yana ne yana buƙatar kuɗi ne masu yawa ko da mutum na san in bai da halin yin ba zai yiwu ba za ka mata mata yi yanzu nan da wata ɗaya za ka ci kuɗin ka masu da ta 30,000 so da bai cikin damuna to muka gina hausa na sai wata 6 wata 8 mara samun tumatir kuma za ka aje kwana ɗaya ka aje shi zai maka sati uku bai komi ba ba zai zasu cikin komi ba to ba zai suka noma mu sauran mutane sai damuna ta zo za a zo aiko a su kuma yin ruwa bai kai ba yin ruwa ya yawa dawa ta ya shirya da sauran su mun namu sa shi wannan bai tashi ba wannan zai tashi
wata kan kamar noman ma kun yi ba irin noma irin wanda ake cewa dry farming a turance irin karfi kenan
yawa a hashi na damuna muna ba shi karfi amfanin ba na damuna karfi abubuwan muke nema ko da mu samu lokacin tsababba za mu samu abincin dabbobi to kan shi abincin dabbobi nan shi kuɗi ne to kace ka sayi shi kiwon bai yiwa maka da abinci a cikin ka samu kamar guda 30 a gonarka da wake jin guda 120 da tumaki jin guda 100 kin kace sai abinci za ka yi abin sai ka gaza wata rana
ko akwai shawara da zaka ba matasa musamman yadda naji kana zaina irin wannan abubuwa kuma zaka ga matasa wani lokaci suna so su yi noman nan amma za ka ga suna dan kamar tsorata da harkar noma muna ga alamu sai da kuɗi ake wannan noma
to dai shawara ba matasa ɗaya ce ba biyu ba kai kamar an jira fi karfi kamar wannan noma dan gishi maka na NAB idan yanzu matashi ya samu NAB da shi 100 ya shuka shi idan Allah ya tabbata ya kula da shi har ya fara yaya to da ga ina ne tabbaci maka wanda shi 100 nan ina ganin a shekara bi bashi kudin ya bashi miliyan 2 miliyon to NAB nan ga gashi na kafin asa shi 3,000 ake da 100 ake
a cikin leda haka ko
a cikin leda to kai kuma zaka sa shi 1,000 zaka sai shi da gonarka in ka da shi 100 tunda shi zai ba kilo 70 a season din shi in yayi kwari
to wannan NAB da kake ba matasa shawara shi yana da sauƙin noma ne koko sai an bi wasu hanyoyi na yin noman shi.
Alhaji Magaji Abu kenan wani manomi da ya rungumi noman zamani a jihar Katsina. Sai a biya mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin ci gaban tattaunawarsu. Yanzu a madadin duk wanda aka ji muryoyinsu musamman ma Zahraddin Funtuwa da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana.
Sakon farko na hadin gwiwa ne da ya fito daga Haruna Boda Inkaibo da Babagana Alhaji Nuciya Wacekar. Suka ce sanarwar sake tsayawar takarar shugaban Najeriya a jam'iyyar APC da shugaba Muhammadu Buhari yayi. Hakan yayi daidai kuma mun yi farin ciki da hakan. Kuma dama mun dade muna jiran wannan ranar mai albarka. Da fatan Allah ya bashi nasara a shekarar 2019 domin muna da yakinin ba za mu yi nadamar sake zaben shi ba. Assalamu alaikum Amurka, dan Allah ku bani dama in bayyana jin dadi na sakamakon aniyar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana na sake tsayawa takara a zaben shekara ta 2019. Alhamdulillahi, hakika mu talakawa mun yi murna sosai domin masu iya magana sun ce duk lalacewar masa ta fi kashin shanu. Idan ba mu zabi baba Buhari ba, wa za mu zaba? Talakawa mu yi nazari da tunani sosai. Sako daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe Najeriya. Sai sakon Abubakar Kawu Girgir daga jihar Yobe, inda ya ce gwamnatin Niger da hukumomin lafiya muna fatan za ku gaggauta hada karfi da karfi domin murƙushe wannan cuta ta kenda da ta bullo a Zindar domin kaucewa yaduwarta zuwa wasu sassan kasar. Salam VOA Hausa, rashin karayar da jam'iyyar PDP ta yi akan kudirin shugaba Buhari na fitowa takara a shekarar 2019 wannan abu ne mai kyau domin ba a san macito ba sai miya ta kare. Sako daga Bala Muhammad Dambam da Malam Husaini Dango ta Karasuwa da magaji Allah Saka tashar Magarya Kumo. Muna maraba da yunkurin shugaba Buhari na bayyana aniyarsa ta yin tazarci a zaben shekara mai zuwa. Da fatan Allah ya masa jagora. Sako daga Alhaji Mele Yusuf Faru jihar Yobe.
To sai kuma labarai a takeice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani da kakkausan lafazi jiya Litinin akan samaman da hukumar binciken Amurka ta FBI ta kaiwa ofishin lauyansa Michael Cohen. Yana mai kiran wannan matakin abun kunya kuma wani sabon salon rashin kyautatawa. Hukumar ta FBI ta samu sammacin binciken ofishi da kuma otel ɗin da Cohen yake zama don kwace wasu takardun kuɗi da kuma wasu takardun bayanai, ciki har da waɗanda suka danganci biyan kuɗi dala 130,000 na rufe baki da Cohen ya ba wata 'yar wasan fina-finan batsa mai suna Stormy Daniels. A yau Talata ne ake sa ran mai kamfanin sada zumuncin Facebook Mark Zuckerberg zai bayyana gaban wasu 'yan majalisar dattawan Amurka bayan da ya bada hakuri akan yadda kamfaninsa ya yi amfani da bayanan miliyoyin mutane ma'abuta shafin. Ana sa ran zai bayyana gaban kwamitin shari'a da na cinikayya na majalisar dattawan gobe Laraba, kuma idan Allah ya kai mu zai je gaban 'yan majalisar dokokin Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta yiwu bayan abin da ya faru a Siriya gwamnatinsa ta bayyana shawarar da ta yanke akan yadda za ta maida martani game da abin da ake kyautata zaton harin guba ne aka kai a wajen Damascus, babban birnin kasar. Za a dau fansa kuma fansa mai tsanani, a cewar Trump, bayan ganawarsa da manyan jami'an sojan kasar jiya Litinin. A lokacin wani babban taro na shugabannin kasashe da 'yan kasuwa da kuma masana a nahiyar Asiya da wasu nahiyoyin da ake kira Bawa Forum da Turanci, shugaban kasar China Xi Jinping bai ambaci shugaban Amurka Donald Trump gaba gaba ba akan rikicin cinikayya da ke ci gaba da zafafa tsakanin kasar da Amurka.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin nan a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu zo muku da wani sabon shirin. Sannan kada manta idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kallon labarai cikin hotuna da ma video, za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Lawal Mai Gishiri a layin Audi da ke Jos ta Arewa a Jihar Plateau, Najeriya, wanda Allah ya wa rasuwa a makon da ya gabata. Da fatan Allah ya ji kansa, amin. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da Julie Leathers Gresham da kuma Rob McClay da ya haɗa mana shirin, Mahmud Lalu ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC, kada ku yi nisa ga tawagar yau da gobe nan.